Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin abar ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jama'an Ukraine sun ce har yau ba su samu asarar rai ba a cikin wani mummunan hari da jiragen saman Russia suka kai akan wani gidan wasa a cikin makon nan a birnin Mariupol da ke kudancin kasar, a daidai lokacin da dakarun Russia ke ci gaba da lugudan wuta akan garuruwan Ukraine, lokacin da masu shiga tsakanin kasashen biyu ke neman cimma matsaya guda. Yanzu a jiya Juma'a an ceto mutane 130 daga kasan ginin gidan wasan, a cewar jami'an na Ukraine, yayin da ake ci gaba da binciken sama da mutum 1000 da ba a gano su ba a harin da aka kai akan wannan matsuguni na wucin gadi a ranar Laraba. Majalisar birnin Mariupol ta faɗa ta hanyar sadarwar Telegram cewa bayanan da aka tattara na nuna ba asarar rai, amma akwai labarin wani ya samu mummunan rauni. An kai wa gidan wasan halin bamabamai ne, duk da alamomi da ke nuna akwai fararen hula a wurin, ciki har da yara da aka yi musu matsuguni a wurin. Rasha dai ta musanta kai hari a kan gidan. A jiya Juma'a kuma jagoran Rasha a tattaunawa da Ukraine ya ce ɓangarorin biyu suna gab da cimma yarjejeniya a kan batun janye aniyar Ukraine ta shiga ƙungiyar NATO. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da shugaban China Xi Jinping wuni guda bayan da babban jami'in diplomasiyyan Biden ya ce Washington ta yi imanin cewa Beijing tana niyyar ba da gudunmuwa ga mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. A cewar fadar White House, hirar ta waya wacce ke zama ta farko tsakanin shugabannin biyu tun lokacin da aka kai mamayar ta kai tsawon sa'o'i biyu. A ranar Alhamis ne sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tabbatar da rahotannin kafafen yada labarai a wannan mako cewa China na niyyar kaiwa Rasha ɗauki da yake nanata abinda wasu jami'ai suka faɗa. Blinken ya yi gargaɗi cewa Beijing za ta fuskanci mummunan sakamako idan ta bada goyon baya ga yakin Putin ba tare da bayyana dalilin yin hakan ba. Beijing ta faɗa cewa wannan zargin bawa Moscow taimako wani shiri ne na yunkurin karkatar da laifi. Makonni da aka shafa ma da karancin man fetur da rashin wutar lantarki a Najeriya, lamarin na yin illa ga ƙananan kasuwanci da dama a faɗin ƙasar. Wasu kasuwanci sun rufe na wani ɗan lokaci, yayin da wasu kuma suka rage lokacin aikinsu don shawo kan ƙarancin makamashi. Wutar lantarki ta katse ne makonni biyu da suka gabata, lokacin da na'urar samar da wutar lantarki ta ƙasa ta samu matsala sakamakon kurakurai da ke tattare da na'urar. Hukumomin ƙasar da sun dora alhakin ƙarancin man fetur ɗin ne a kan batun gurɓataccen mai da ya kai kimanin lita miliyan 170 da aka shigo da su daga Turai a watan Janairu. A watan Fabrairu, gwamnati ta ba da sanarwar cewa ta fitar da lita biliyan 1 na man fetur daga asusun ajiyar ƙasar domin daidaita raba mai a cikin ƙasar. Najeriya ita ce ƙasa mafi arzikin man fetur a Afirka, amma tana gaza biyan buƙatunta da makamashi. Kimanin kashi 47 cikin 100 na 'yan Najeriya ne ke samun wutar lantarki, kamar yadda kiyasan Bankin Duniya ya nuna. Hukumomin Najeriya a shekarar 2020 sun rantaba hannu akan yarjejeniyar wutar lantarki da takwarorinsu da ƙasar Jamus domin inganta samar da wutar lantarki a ƙasar. Sai dai manazarta sun ce ƙarancin makamashin na yin illa ga 'yan ƙasar. A ƙarshe, a jiya Juma'a, Taliban ta ƙasar Afghanistan ta ce za ta ba 'yan mata daga sakandare na ƙasa zuwa sama damar komawa makaranta a mako mai zuwa, wani mataki da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yabawa. Bayan da ƙungiyar masu kishin Islaman ta kwace mulki watanni 7 da suka gabata, tana baiwa yaran maza kaɗai ne damar komawa ajujuwa tare da hana 'yan mata a mafi yawan lardunan Afghanistan yin haka saboda matsalar kuɗi da kuma rashin tsare-tsare da ake buƙata don tabbatar da tsarin ilimi tsakanin jinsi da zai yi daidai da shari'ar Musulunci.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Gari lafiya na goma an tashi lafiya?
Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Ya, ya kika fara da dariya gaba daya.
Kai ne gaba? Kai kama dariya ne? Nace na goma. Kowa da sana'a ci, kowa da hanyar ci.
Haka ne fa. Mu kuma da dariya da Zubayu fayin. A da Zubayu fayin.
Shi ne kashe mu kuma da ta tsakan dare ita ce sai.
Gaskiya.
Na goma to ya karancin man fetur, ya tsadan man fetur dai, ba zan ce karanci ba, a cikin dai ko ina gaban ya tsadan man fetur.
Wallahi ana nan ana fama da tsadar nan gaskiya.
Ai na baka labari na goma wai kasan yan Najeriya komai sai su kara kuɗi, to ita wannan ma yan Najeriya mai alala a nan Maryland ta saba harkar Najeriya wani fara alalar da farko alalar dala-dala ne baba. Sai aka zo aka wahai gari aka sai ta zo ta ce in kan kira ta ce a Lesotho ce na $1.25 wai wace tsada da ce kai yan Najeriya to yanzu baba da maganan wannan batun farashin mai da ya tashi saboda wannan yakin Ukraine da Russia nan wai sai ta kira ta satin da ya wuce wata ta ce tana son alale guda 50 ta ce 50 lalle da yawa sai ba ta ce 50 sai ta ce mata to na $75 sai ta ce ya dala 75 sai ta ce yanzu wai alala dala ɗaya da su fati 50 wai saboda mai ya tsada na
ce ya tashi daga 25 ɗin nan
inda gari ya koma da
abin
da aka ajiye mu sai muni wannan
bukin lalle ya kira shi ya taba komai kenan tunda har ya kai ga alala
ya kai ga alala to kana son ka ci alala Maryland ka aje dala in guda biyu za ka ci aje dala uku
to Allah sarki
Allah yayi mana kowace irin masifa
ke maki juwaji shi ma da yake wai ana tsadan rayuwa shi ma kare kare aka ce inji shi wai wannan kudin man da aka kara ai duk ba abin da zamu illa mu kara kudin mu ma abin da muke karba me sana'ar sa wai wankin takalmi
to fa
ya kaji eh yau inda tsadan rayuwa ta kai ke dan
da muka saba bari mu bude babin da gaishe-gaishe yau din nan da makon da ya shige kasan makon da ya shige
gaskiya
an biyo mu bashi sabili da rashin da aka yi mana na shi mai gidan radio amfani a jamhuriyar Niger
radio amfani haka ne jamhuriyar Niger
Bremer Bukar ko to sabili da aka an biyo mu ba su suka an daura wadansu aurarekin za mu taya su murna to za mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan gidan Alhaji Aminu Magaji dan iyan Ambarura da kuma marigayi Alhaji Bala Maidala Kofar Marke da kuma na Alhaji Bello Ambarura Ciroman Ambarura domin auren ƴaƴansu da za a yi da Saiba Aminu Magaji da Bashar Bello sai kuma Aisha Aminu Magaji da angonta Tasi'u Bello Isa Ambarura za yi wannan auren ne Asabar 26 ga watan nan na Maris a kofar gidan Alhaji Aminu Magaji number 4 STV layout bayan gidan Man AA Rano da ke kan hanyar Sokoto za a yi auren ne da karfe 10:30 na rana wato Asabar 26 mako mai zuwa kenan ko baba
haka
yawa to wannan kuma kamar yadda muka ce an bi mu ba su suka wannan auren aurarekin kan zance an yi su mako da ya shige aurareki gida ɗaya ne suka aure da ƴaƴansu guda uku ƴan mata
kai
wato Malam Musa Hamadu garkuwan Findiga shine ya aure da ƴaƴansa guda uku Maryam Musa Hamadu ta auri Adam Muhammad Bafayo sai kuma Nafisa Musa Hamadu ita kuma ta auri Abubakar Aisani da Sadiya Musa Hamadu wadda ta auri Muhammad Awwal Adamu to kamar yadda na faɗa a makon da ya shige aka yi wannan aure Allah ya bada zaman lafiya Allah ya sa an yi adace Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare Amin. Kuma wannan auren baba da shi ma aka yi makon da ya shige ni na iyalan Alhaji Yahaya Barau da kuma na Captain Bukar Barau mai ritaya waɗanda aka aure da ƴaƴansu Isa Yahaya Barau da kuma Ummun Kaltum Abubakar da kuma aure da aka yi na iyalan Honorable Abdul Karim Abbas wanda ya aure da Esther Fatima Abubakar Abbas sai dai ita kuma ba gaya mana ma kowane ne angon nata ba to da fatan an yi wannan
ango ya san kansa
yawa ango ya san kansa sai ango ya ja buda to har yanzu muna mika gaisuwa ta alheri da ta murna ga iyalan Alhaji Shehu Abdullahi Turakin Jaggebe da na marigayi Abdullahi Sani Makiri to baba da kuma na an yi auren ne tsakanin Ibrahim Abdullahi Sani da kuma Maimuna Shehu Abdullahi Jangebe har yanzu muna mika gaisuwa ta alheri da ta murna ga iyalan marigayi Abubakar Sikam domin auren ƴaƴansu da Mugarba Wala da Fa'iza Dahiru da aka yi shi ma a makon da ya shige
to ni kuma akwai wannan sakon ta murna wanda an riga daura auren wanda za mu mika ga iyalan gidan Nunu a zangon Kumasi na daurin auren ƴarsu wato Rahama kenan da mijinta Saluhu wanda aka daura a makon da ya gabata a jagorancin wato Hajiya Maimunan Nunu wato magajin sarkin zangon Kumasi kenan muna mika sakon gaisuwa da taya murna sannan Allah ba da zaman lafiya ya ba da zaraa ɗayyaba a wannan auren da aka yi
to dukkan waɗannan
da angwaye da amare
to Allah ya sa ni a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin
masoya 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 igalgalla mai daro kuma anho
gaisuwa ta'aziyya baba muna mika gaisuwa ta'aziyya rasuwar dattijo Alhaji Dalhabici na unguwar Jeka da Fari Gombe da ya rasu bayan yayi fama da jinya sai kuma gaisuwa ta'aziyya ga iyalan Malam Ahmadu Taylor na unguwar Jeka da Fari Gombe wanda shi ma Allah ya yi wa rasuwa sanadiyar kade shi da wata mota baba wanda ya mota ne ya banke shi ya kuma ya zama ajalin sa a Gombe
to Allah ji
kai shi to Allah ji kan mamatan mu kuma ya
ce amin amin To yanzu kuma sai wasiƙo masu sauraro wanda za mu fara da wannan da ke cewa fatan alheri ga dukkan daga daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka kamar su Aunty Grace da Baba Yakub Makeri. Yace sa'annan ta ce sa'annan ina gaida Hajiya Hawwa da Gauda mai tuwo tashar mota Bajoga da matan Malam Malam mai zanen hula da matan Yusuf Bazuka Gololo da matan Alhaji Adamu Sarki Sangaru. Sako daga Hajiya Asabe, matar Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da matan Alhaji Sule na Yashi Bajuga. Sai kuma sakon Abar Yahuce da ya fito daga Babawo Mato mai Aduwa. Ya ce fili Abar Yahuce ga sakon gaisuwa na sada zumunci zuwa ga Alhaji Sarkin Yaƙi Ghana Abdullahi Laki Funtuwa da Abdulaziz Dangoga mai Aduwa da Alhaji Sani Bio mai Aduwa da Malam Aminu Gidan Goda mai Aduwa da Mani Tinon mai Aduwa da Bashir Lili mai Aduwa da Musa Malam Indu da Nasiru Dogon Dutse da mai girma Sarkin Fulani mai Aduwa Alhaji Abubakar Muhammad da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka.
To baba, aka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Ali Abdullahi Doron Baga. Yace yana so a miƙa mishi gaisuwa fata alheri ga Adamu Aliyu Ngulde da Hamidu Baba Gana Maiduguri, sai Bukar M Gonibe Fukawa da Sadi Bin Dauda Baturiya, sai Mutawakil Gambo Doko da Ilyasu Kedi Dan Bushiya da Alhaji Mai Hula Askira, sai Usman Asasul Islam Muromti Maiduguri da Malam Sale Adamu Milfo Baga, sai Baba Kyari Al-Ansar FM Radio Maiduguri da Ali Madu Amdo Baga, da fatar an tashi lafiya, kuma yana miƙa fata alheri da godiya ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. To a madadin shugaban sashen Hausa Aliyu Musafin, muna amsa wannan gaisuwa ko
haka.
Baba, yau zan baka wani labarin wani kaga dai mu a Hausance muna kasan mun Hausance kowace kabila ko
haka danne
muna cewa Bayarbe, muna cewa Inyamuri, muna cewa haka dai bazan fare
da to dai haka danne
yawa. To Ibo ana kira shi Hausance, ana kira shi Inyamuri ko wai wani Inyamuri ne yake zaune a birnin Kano, sai ya halarci zaman kotu, bai taba shiga kotu ba sai ran nan dai
ya ce bari shi ma je ga irin waidar da ake toyawa a kotu,
kotu sai ya kama shi ko kuma ya ce bari je kotu ya ga abin da ake a kotu. Shi kenan wannan shiga shi kotu sai ya sa a wannan rana a wannan zaman ana sauraron karar wata mace da aka ce ta aikata zamba, ake tuhuma da aikata zamba. To da aka kammala na zaune dai na saurare, da aka kammala sauraron karan sai alkali ya yanke wa matar hukuncin daure shekaru 5 ko kuma taron naira 250,000.
Lalle wannan abu da girma.
Yawa, sai alkali ya yi tambaya da cewa za a tafi da matar gidan kaso, amma idan har da akwai wanda zai tsaya mata to za ta iya samun yancin ta. Shikenan ana nan shuru in yamuri ya zauna ya zauna bai ga kowa ya tashi ba.
Ya tashi haka.
Yawa bai ga kowa ya tashi ya tsaya wa wannan matan nan ba sai ran shi ya ɓaci. Sai ya ce a ran shi ya tunani ya ce Hausa mugu. Mugu wallahi. Hausa mugu. Zai bari wannan mutum ya yi shekara biyaru a prison saboda tsayawa kawai. Hausa mugu. Ya ce kana biyar a prison
saboda
kawai tsayawa kawai wani abu sai shi ya wufi ya mike tsaye ya ce wa alkali
ya tsaya
mashi ya ce wa alkali mun tsaya mashi sai alkali ya ce mashi to tunda an samu wanda zai tsaya mata ba za a kai ta gidan kasu ba sai alkali ya ce mashi to kai ya sunanka sai nyamuri ya ce mashi sunan mu cine du
To.
Sai alkali ya ce to. To, Cinedu za ka biya taron naira 250,000 don wannan bayawa Allah ta samu ƴancinta kamar yadda ka riga ka faɗa cewa ka tsaya mata. Sai Cinedu ya ce, menene? Alkali ya ƙara lalata mashi. Za ka biya taron. Ka biya taron 2,500. Ai,
dubu ɗari biyu da ɗari
biyu da hamsin. Tunda ka tsaya mata. Sai Cinedu ya ce, na 250,000 naira bizato. Alkali ya ce kwarai. Ya ce, alkali ya ce mishi kwarai. Sai Cinedu ya ce, oga alkali. To mun zauna mishi. Kai ba ma mun zauna mishi ba. Mun ma kwanta mishi.
Ya wanke hannunsa.
Yawwa, tunda an tsaya mishi ne aka ce biya 250,000. To shi ya zauna, ya zauna mishi.
Har ya kwanta wato kwata-kwata ya wanke hannunsa a cikin wannan al'amari. Allah ya kwanta masa, ai ko ni ne kwanciyar zan yi don saboda in fidda kai da cikin rigima.
Tunda tsaya wannan oh ya koma ya zauna ya ce to ba zama ba ya ma kwanta.
Shi ke dan abinci. Ba shi cikin rigima.
To ba mu daga malama ji da daga mu da hannu sai ni daga tilas mu ja burki da ya za mu da din.
Baba ya koma keri.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da
zaman lafiya. Yawwa to yanzu mu ma bari mu kwanta miki.
Yawwa to kuma ku daina dariya da tsakar dare baba.
Ado. Ba duba.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.
Yau na yi na jama'a abuwa kai haƙuri.